الحمد لله الذي له كل الخلائق تسمر صلواته وسلامه على الحبيب المختار نبينا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجرنا من النار بيان هكا أيها المسلمين مكيها النبي أولا من صلاتي لما وعد أن تسكي سورة رمضي ويمبنى جنين سبحانه يسد سبحانه سواتا الدين الإسلام تهية أهل الجنة وتهيتهم يوم يلقونه السلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa mahaliccin mu Allah mai kowa mai komai da hukun ta muka kasance rayu a wannan safiya ta Laraba wacce take yau 19 ga lissafin Ramadan hijiran ke ya halitta farin jaka annabin Allah annabin rahma manzon Allah manzon tsira sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina yau shekara 1446 wanda yake daidai da yau 19 ga lissafin Maris a kalandar masu albashi shekara ta 2025 kuma za mu daura akan tafsirin alqur'ani mai girma da muka saba yi a daidai irin wannan lokaci na bayan sallar asuba wanda kullum muna addu'a Allah madaukakin sarki ya azurta mu da ikhlasi ya ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai ya kuma ba mu ikon aiki da daidai har zuwa lokacin da numfashin mu zai dace in za mu yi tunawa a jiya mun tsaya akan aya mai lamba ta 266 ko wadda biyar ne yawa wanda yau za mu tashi akan ta 267 zuwa kuma yadda Allah madaukakin sarki ya hukunta ma iya kaiwa kamar yadda muke ta faɗa suratul baqara sura ce mai dauke da season tun da aka gama season na tabbatar da yiwuwan bayan an mutu za a tashi an shiga season kuma na abin da ya shafi harkan hada-hada ta dukiya wanda kuma wannan batu na season din gudanarwar dukiya a tsakanin al'umma shine zai kai mu har zuwa ƙarshen wannan sura mai albarka wanda shi kansa yana dauke da episode mun fara daga kan masalan da zini yake kuna amwalahum fi sabilillahi kama sali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habba wallahu yudaiku liman yasha wallahu wasi'un alim wanda zai kare akan wa in kuntum ala safarin wa in kuntum ala safarin walam tajidu katiban farihanun makabuda anan season din harkan dukiya za ta kare wanda yana dauke da episode akwai episode na masu cin riba akwai episode na kaza wanda sun nuna harkan da zamu je ga kai a yau Allah madaukakin sarki zai mana bayani akan episode din idan zaka ciyar da dukiya ana so ka bada dukiya din ne mai kyau Allah sai ya ce
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب
الله يسعدك يا أخي ubangiji madaukakin sarki yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda kuka bada gaskiya ga Allah anfiqu min tayyibati ma kasabtum ku dauki dukiya wanda kuka tara ta hanyar halal inji Allah madaukakin sarki ku bayar da ita fi sabilillahi wa mimma akhrajna lakum min al-ard da kuma abinda muka tsarar muku shi daga cikin ƙasa wala tayammamul khabisa minhu tunfiqun, kada ku nufaci abu mara kyau daga abin da kuke bayarwa na sadaka. Walastum bi'akizihi, wanda hudun in ku ne za a ba ku ba za ku karbe shi ba illa an tukminu fi, sai kuna jimsa ido saboda munin abu. Wa'lamu anna allaha ganiyyun, ku sani Allah madaukakin sarki mawadaci hamid magodi. Ash-shaytan, shaytan ne ya ido kun da fakara yake muku taltali, yana muku alƙawari cewa fa in kuna bayarwa za ku rasa. Wa ya'murukum bil fahsha, kuma yana umurtar ku da ku aikata abin da ake kira al-fahsha. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla, shi kuma Ubangiji madaukakin sarki yana muku alƙawarin wata iriyan gagarumar gafara daga wurinsa. Wa fadla, da kuma tarin falala mai ɗimbin yawan gaske. Wallahu wasi'un, ku sani Allah mayalwaci ne, alim, wani tarin ilimi game da abin da bayansa suke aikatawa. Yu'tal hikmata man yasha, Allah shi ke ba da hikima ga wanda ya so. Wa man yu'tal hikma, duk wanda Allah madaukakin sarki ya albarkace shi da samun hikima. Faqad utiya khayran katira, haqiqa Allah ya bashi dukkan wani alheri da dindin yawa. Wama yadhakkaru, amma ba mai tuna wannan, illa ulul albab, sai ma abota hankali. Ya Allah, ka sanya mu daga cikin bayinka masu hankali. Waɗannan ayoyi da malami ya karanto mana su yanzu ayoyi ne da suke ɗauke da bayanai na in za a ciyar da dukiya, Allah yana buƙata a ciyar da dukiya ta halal. Wani abin al'ajabi ga Larabawa shi ne, lokacin da kafin bayyana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an taɓa samun matsala na ruwa wani ɓangare da ginin ɗakin Kaaba ya rushe, to yanzu suna so a tada ginin ɗakin Kaaba a maida shi yadda yake. Sai aka zo Abu Sufyan, yasa aka kira mitin aka tattauna. A mitin ɗin sai yake cewa, ina son kowa ya bani haɗin kai a wannan aiki da za mu yi na gina, sake gina ɗakin Kaaba. Abin da za a yi shi ne kowa ya yi alwashi, ba zai kawo wani abu daga cikin dukiyarsa ba sai dukiyar da take ta halal, kowa ce ya yarda. Don haka aka tara dukiya, sun san me suke, akwai masu yin caca, akwai masu kaza, akwai masu abubuwa na barna. Ba fa musulmi ba ne a lokacin, amma suka yi iya ƙoƙari suka tace dukiya. To da aka tara sai aka yi, dama sun yi abin da ake kiransa quantity survey, menene value abin da za a kashe. Sai ya zama kuɗin da aka tara ɗin ba zai kai a yi wannan aikin ba. Wannan dalilin yasa suka rage faɗin Kaaba ɗin, suka gina ta da wannan kuɗin nasu da suke faɗa, suna tanƙafo kowa kuɗin halal ya saka. Saboda ɗaki ne mai girma a wurinsu, ɗakin da kakansu Annabi Ibrahim ya gina. Amma su ɗin kuma kan manta takirai ne ba, amma suka yi wannan hikima na cewa a kawo dukiyar halal. To Ubangiji Maɗaukakin Sarki baya karɓar sadaka sai sadakan da aka yi ta da dukiyar halal. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana wannan, inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Ubangiji Maɗaukakin Sarki tsarkakacce ne, kuma baya karɓan wani abu da aka yi mara tsarki, sai fa abin da aka yi shi ne tsarki. Don haka duk abin da zaka dauka ka bayar, ka tabbata dukiya ce ta halal, ka bayar da ita sadaka. In zaka taimaka wa addinin Allah, ka taimaka da dukiyanka ta halal, halaliyar ka ne wanda ka nema da dominka, wanda ka nema ta hanyar da ta dace, ta hanyar fatauci ko wani abin ka ne wanda ka yi wanda halal ne, Allah ya sabbaba maka ka samu wannan. To wannan babu laifi ka dauka ka yi amfani da ita a ciyar da addinin Allah gaba. Idan ku ta hanyar haram ka samu wata, to Allah madaukakin sarki baya buƙatar dukiyarka. Shi yasa daga ƙarshen jumlan ayar sai ya ce, wallahu ganiyyun hamid, Allah fa mawadaci ne. Dan kada ka dauka cewa in ka bayar din kaman ka taimaki Allah ne. In ana maganar wa zai bai Allah rance, mutane suka dauka kaman in ka bayar wa Allah ka bayar. Amma in ka bayar din wa kanka kai, babu wani abin da zaka dauka ka bayar ka dauka cewa ka taimaki Allah ne ko ka taimaki addinin Allah. Dole lafazin yakan zo ne da siga ta yadda kwakwalwarmu za ta iya dauka. In tansurullah, haka Allah madaukakin sarki ya faɗa, yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. In tansurullah yani in tansuru dinallah, in kun taimaki addinin Allah, Allah zai taimake ku. Amma Allah ya rufe maka dukkanin wani abin da zaka yi tunani na cewa zaka taimake shi, inda yace wa ma khalaqatul jinna wal'insa inna li abudun ban halicci aljani da mutum ba sai dan su zo su yi mini bauta ji Allah madaukake sarki amma sai yace ma uridu minhum bil rizqi ba na bukatar wani abu na arziki daga wurin aljani da mutum wa ma uridu an yut'imuni ko ba na bukatar su yi mini hidima ta hanyar ciyar da ni inna Allah huwa ar-razzaqu min Allah shine ar-razzaqu mai yawan azurtawa zin kuwatul matin karfin Allah ya wuce duk inda kake tunani dan haka dukiyar da kake tarawa jarrabawa Allah madaukakin sarki ya baka domin ya yaya zaka lura da wannan kada ka saki a wurin neman dukiya kaje ka kana nemo wurin haram da halal kana gwamutsawa matukan zaka ke gwamutsa haram da cikin dukiyar ka ta halal akwai yiwuwar dukiyar ka ta halal din za ta iya tarwatsewa kaga zaka babban asara kenan to shine anan Allah madaukakin sarki yake gargadin mutane cewa fa in za su ciyar da dukiya ta halal an fi komin tayyibat ay halal ma kasabtu daga cikin dukiyoyin ku na halal da kuka tara bi ma'ana ka tara ne ta hanyar bige-bigenka ka buga nan ka buga can har Allah ya ajiye maka wannan kaga baya daga cikin abin da kai shuka ka samar da shi sai Allah ya ce mimma akhrajna lakum min al-ard da kuma abin da muka fitar lakum domin wanda ya hada da duk wani abin da ka shuka a gona ya hada da duk wani mineral resources natural resources da suke karkashin kasa wanda tsarin musulunci in a gonanka ka sama abu to naka ne amma tsarin gwamnati irin ta Najeriya yanzu a ce nan gidanka ne sai ka zo kana tonan masai sai kuka gano fa cikin masan akwai wani abu na zinare kuma aka lega ta yi gwamnati suka zo suka auna sai suka ga zinaren ya kai in commercial quantity to yanzu da kai ne wannan filin da makwabtanka ta gaba da makwabtanka ta yamma kusan kilomita uku ko biyar biyar ko goma goma za a auna duk za a tashi wannan anguwa anguwa guda za a zo a yi fencing a kewaye to wannan an gano ba wannan kasan wurin akwai arziki shikenan sai a zo a killace wurin masallame land is belong to the government gwamnati ita ke mallake kasa kai dan kasa ko da ka saya ko da kana da dukkanin documents da yake nuna cewa naka ne any moment za su iya zuwa su kwace in sun ga dama ne su biya ka compensation wannan ganin damar su in ba su ga dama ba suka kwace shi kenan sai dai kai hakuri a tara a kotun Allah yawa a je can ya so a yi hukuncin da duk wani wanda ya zalunci dai na dama ina ma a dawo da shi duniya a gyara ta fargazan da yi to dan haka idan Allah madaukakin sarki ya hore maka dukiya ana buƙatar ka yi taka tsantsan kuma ka yi tsumulmula wurin ganin cewa baka kashe dukiyar ba ta hanyar da bata dace ba Allah ya yi jan kunne cewa kada a yi nufaci mummuna daga cikin kamis mummuna wanda an ce mummuna ba a nufin cewa nan ne sai ya zamo lalatacce ko wani abu tun daga lalataccen har dukiyar sa ta dusan shiga cikin kabis na wadan wani ba mamaki zai je ya sata kamar yadda ya tabbata ko wasu barayi da aka taba yi a Najeriya su aikin su shine su yi sata mun sun yi sata kuma sai su zo su raba wa talakawa ko a wannan shekarun da muke cike ko wani barawo da aka taba kamawa a Kano barawon abin da yake yi shine in ya je ya sata ko kuma ya kidnafi har kidnafin yana yi duk abin da aka bashi amma daga wurin Taraba yake amma dai a Kano da aka kama shi kuma ba dan Kano ba ne can yankin Taraba ne in yi sata sai ya zo yan anguwa ya raba musu in ya zo ya ga bohol ɗin da bace shi ne sai da kuɗin sai ya gyara dan haka yan anguwa suna kaunan sa amma shi barawo ne to daga baya da aka kama shi duyi mu na abin suka yi ta fitowa cewa ai ga abin da yake ya sato kuɗin mutane kuma ya zo yana rabawa sadaka saboda tsabar shi tsagewa ne kuma wannan abin sai ya zama yana sanya farin ciki a zukatan wanda yake ba su da ka san farai da dukiya akwai daɗi mai baka kuma shi ne naka don haka sai wanda ya sanya mutane suna begen ai an zalunce shi alhali kuma baƙin mungu ya hallaka jami'an tsaro da wasu mutane wanda suke ƙoƙarin tona masa asiri da dama in ya gano ka gane shi to ba za ka faru ba to don haka abin da ake nufi shi ne kada in ka zo zakka ka dauki kai kai misalin cewa amfanin gonanka da ka cire mara kyau Allah ba zai karba ba. Misali sa shine kissan Annabi Adam, ma'ana ƴaƴan Annabi Adam Habila da Kabil, wanda a lokacin da Annabi Adam yake haifan ƴaƴa tare da matansa Hawwa, idan an haifuwa kan haife su ne ƴan biyu haka, mace da namiji, mace da namiji. To kuma duk wanda aka haifo su haifuwa ɗaya in sun taso sai a haɗa su a wuri, haka ake yi. Har sai da aka kawo kan Kabil da Habil, a nan ne sai Allah Maɗaukakin Sarki ya gaya wa Annabi Adam su a fara sabawa, wato duniyar ta fara faɗi kenan. Zai zamana in an haifo wannan sun zauna a cikin mahaifa tare, aka haifo su matsayin ƴan biyu, to in an tashi haihuwa ta gaba sai a ɗauki namijin haihuwan farkon sai a haɗa da macen haihuwa ta gaba, sai a ɗauki macen namijin haihuwa na biyu ɗin a haɗa shi da macen haihuwa ta farko, sai a ce musu haka. Amma a kan Kabila da Habila aka yi wannan abu, saboda haka shi sai Kabila ya ce a shi wannan yana kallon kaman shi ba kyauta masa ba, ta yaya ne kawai ga nan abokiyar haihuwarsa wanda aka saka zauna ciki ɗaya, ce ba za a haɗa su bayan tun a bayan haka yake. Amma shi Habila da Annabi Adam ya gaya musu cewa ga yadda za a yi, ce ba komai, shi ya amince. Sai shi Kabila ya ce ai ba komai ba ne ya saka shi Habila ya amince a yi wannan haɗin, saboda kawai ya ga abokiyar haihuwarsa ba ta da kyau, shi ya sa sai ya ga abokiyar haihuwarsa ko mai kyau yana so a haɗa su kai. Da haka shi bai yarda ba, sai wannan kishin ya saka shi ya ce masa la'aqatulan naka, sai na kashe ka. Shine Annabi Adam ya ce to shikenan, tunda na gaya muku ga yadda za a yi, kai Kabil kana ga kaman ni ne na tsara abu, to ga yadda za ku yi, Allah ya ce ku kawo sadaka. In kun kawo sadaka, duk wanda Allah Maɗaukakin Sarki ya turo wuta ta karɓi ta ɗauke sadakansa, to shine zai auri ita matan da kai Kabil kake cewa kai kika mata ka aure ta. Yanzu ku je ku kawo sadaka. To shine da suka tafi, kowa dama da sana'a, Annabi Adam yana koya musu dogaro da kai, tunda shi da ya zo duniya an gaya masa dama wahala zai sha. Kana zaune a gidan aljanna kana jin daɗi, jawaban ka zo duniya kuma wahala ne, ya riga da ya san wannan. Don haka Annabi Adam ya koya musu dogaro da kai. Shi Habil makiyayi ne, yana da dabbobi da yake kiwo, kuma Allah ya sa masa albarka ciki. Shi kuma Kabila manomi ne, yana noma abubuwa na abinci kala-kala. Don haka sai aka ce su kawo sadaka. Shi wannan da ya tashi kawo sadakan sai ya je duba kai-kai na alkama, ya sharo ya sharo marasa kyau, ya ɗebo ya kawo, ya ce Annabi Adam to ga sadakarsa, shi ya kawo. Kai kuma Habil sai ka je ka ɗauko ƙaton rago, ƙoshashe mai manyan ƙaho ka kawo, ka ce wa babanku Annabi Adam, ka ce ga naka. Annabi Adam ya ce to mu koma gefe mu ga ikon Allah, duk wanda wuta ta sauko daga sama ta ɗauke nasa sadaka, to shi ne zai auri ita wancan mata da Kabila yake ta rigima a kayanta. Ai ko suna gefe, Annabi Adam ya yi addu'a sai ga wuta ta sauko daga sama, tana zuwa kaman za ta ɗauki alkama da ta kewaya ta, to sai dai kan rago ta sundo rago ta yi sama da shi. To wannan abin sai ya karasa masa baƙin ciki da hasada, ƙarshe ne ya kashe raguwar. Almuhim dai a nan shi ne mu gane, Allah baya karɓan abin da aka yi shi wulaƙantacce renanne kashashe. Ta yaya za a yi za ka yi sadaka sai ka kawo abu mara kyau? Kaga ka yi wa kanka. Na taɓa jagorantar wata hidima da aka sanya in zama mai sa ido a kai. Wani abu ne kamar an saka mutane su yi noma. In an yi noma ɗin, daga baya za a dawo da irin. In an dawo da irin, daga baya za a sake mayar da irin a hannun wanda suka yi noman sake nomawa. Shi kenan a matsayina na mai sa ido, na kasafta kowa ya ɗauki nasa. Suka je suka yi noma da kaka'a ta yi, suka dawo da kamar yadda aka alƙawarta, kowa ya dawo da abin da zai dawo da shi. Sun zo sun dawo da shi. Ɗaya daga cikin masu dawon sai ya je ya zaɓo kai-kai, wallahi. Zaƙo-zaƙo marasa kyau, haka ya je tattaro ya kawo. Da ya kawo, daman na wakilta mai karɓa. Mai karɓa sai ya zo yake gaya min cewa, ka ga abin da wani kawo ce ba ko. Muna tafe da Allah ya mana nisan kwana, sai aka zo kuma an yi ruwa za a yi shuka. Sai to yanzu kuma za a ba da iri kenan ko? Sai to ku je. Sai na gaya ma wakili mai bayarwa, ce masa ka je ka duk wani abin da mutum shi ya kawo shi za ka ɗauka ka ba shi. haka zo aka bashi nasa sai ya ce wannan ba zai karba ba shi sai nuna wani yace shi sai wancan zai dauka suna ta rigima ni ban sani ba sai aka zo aka ga maka ce ai ga wani yace shi ba zai dauka ba sai ce tun me yasa za ku bashi abin da ba shi ya kawo ba sai duk suka ce wallahi wannan abin shi ya kawo wancan da ku kira shi aka zo gashi ga sauran ce a wani kai ya aka yi an baka abu ba za ka kawo ko dai ba haka aka baka ba yace wanda ya kawo wancan shi kenan sai kai wa kanka zai ka dauki abin da ka kawo shine wala wa lastum bi akizi illa an tukbidu bi ta ya za a yi ka kawo sadaka misali balle ma wannan cewa aka yi mun dawo da shi za a sake biyan mu an zo sake mai ba kuma kace kai ba za ka dauki wanda kai ka kawo ba sai dai a baka wani nadama kenan kai kanka ka san abin da ka kawo din ba ne kyau bane ba zai tasiri ba kenan ka san ba ba abin da zai haifa to saboda haka idan mutum zai ke yin abu yake yin abu ne kai wannan a duniya ma kenan to ko a lahira abubuwan da zaka dauka ka bayar Allah ba lokacin sarki ya kare mana magana da yace lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibuna ba kwa taba samu zamowa nagartattun mutane har sai kuna ciyarwa daga abin da kuke so da wannan ne malamai da dama suke cewa idan kana da abinci da aka zubo maka zaka ci sai almajirai suka zauna zaman maciya kar ka bari sai kun yi ta niyyar da yawun bakin ku cikin miya a dama ai aka yayyanka ne haka akan tire dauki yanka daya a dan tsakuni miyan ko da hannu da zuba almajiran ke su kai abinsu yafi akan sai kun jagwalgwala tayo almajirin zai ajiye bayan ya ci zai ajiye wanda zai masa amfani da safe ya ce zai duba ne kafin ya fita barar safe to gara ka bashi wanda ka yanka din ya tashi tafi abinsa in su almajiran sun gane maciya kaza ba sa bukatar zaman maciya in sun zuba za su ci kawai kun zauna za su kira ku su ɗiba muku a cikin wanda suka kasafta to ba za ma su ke zauna muku ba za su zo ɗin da farko in kun ba su kuma suka ga babu wanda ya zo ya zauna sun san cewa an riga da an cire wannan da ake bayarwa ne ban sani ko mun gane wannan bayani don haka ka ɗauki abinci mai kyau ka bayar ka ɗauki riga da wando mai kyau ka bayar idan har za ka ba da tuwo ka haɗa da miya in za ka ba da miya ka haɗa da tuwo kar ka yadda kake ba da ɗaya babu ɗayan wanda ɗayan yana buƙatar ɗayan a fage wato na bangaye in ka ba da riga baka ba shi wando ba gambal habaru kenan kake so yi idan ka ba shi miya babu tuwo to ta ya za a iya ci in ka ba shi tuwo ba miya kuma gayan kake so yi ci kenan ko faɗo don haka in za ka bayar ka tabbata ka bayar da kowanne da abokin hadasa shine ma'anar faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam man anfaqa zawjayni du'iya min abawabil janna duk wanda yake ba da iri biyu na kayan abin da ake bukata an ce zauje ne ba a nufin miji da mata ana nufin abokanan gamayya guda biyu ka ba da riga fiyas ka ba da riga da wando tuwo da miya kaza da kaza abin da dai ɗayan yana bukatar ɗayan kafin ya zamo daidai wa mai amfani da shi to ka tabbata an zaka bayar ka hada duka biyu wallahu ta'ala a'lam in har kana yin haka za a kira ka ta kofin aljanna gaba daya Allah madaukakin sarki sai ya ce a shaidan ku sani in kun zo ana batun daukan dukiya a yi hidima wa addinin Allah za ka ga mutane suna yin baya-baya ba sa sani saboda shi shaidan azzalimi kullum abin da yake shi ne ya idu kumul fatara yana gaya maka cewa yanzu kai in ka dauka ka bayar to kai kuma wa zai baka in fa ka bayar din ragewa kai in ka bayar ka rage ni dan haka kai wa zai baka na alhali abin da Allah madaukakin sarki yake gaya mana shine in ka dauka ka bayar wa ma tunfiqu min shay'in fa inna Allah ya'lamu Allah yana sanar da abin da kuke bayarwa wa ma tunfiqu min khairin sai yace yuwaffa ilaykum wa antum la tuzlamun in zaka bayar da sadaka Allah madaukakin sarki zai cika maka riba biyu ga ladan ka bayar ga ninkin baninkin an biyar maka gurbin abin da ka bayar kuma kullun ta duniya idan garin Allah ya waye Allah yakan turo mala'iku guda biyu duniya kullun ne sai sun zo in sun zo din nan addu'a suke yi yaqulu ahaduhuma manzo Allah ce eh daga ciki sai yana cewa Allahumma aqimum fiqan kalafa ya Allah duk wani mai daukar dukiyar sa ya bayar kan yar masa da guri wa yaqulu al-akhar ɗaya kuma yana cewa Allahumma aqimum sikan talafa Allah duk wani mai makalƙale kuɗi baya son ya bayar Allah ka karya masa talkalin arzikin sa kada ka bari arzikin nasa ya daure kaga addu'an mala'ika ko insha Allah ku rabiya ce lura da wannan duk abin da kake yi a rayuwa kar ka yadda ka fada cikin sahun waɗanda ba sa son cire dukiyar su bari fi sabilillahi komai kashin ta ka dauka ka bayar kai ko bakka da shi ka dage kai tsumulmula kai ka tanadi wani abin da an zo an ce a kawo fi sabilillahi za a sai ta ba a masallaci a banka masallaci ta bace zaka ba da naira 5 me za a yi da naira 5 ɗinka misali amma kai iya abin da ka mallaka kenan in an kamanta kayan gyara na electronics naira 5 ba komai bane amma yanzu kai iya mallakin ka kenan kuma ita ce zuciyarka ita ce dukiyarka abin da zaka iya dauka ka bayar in ka dauka ka bayar to dai bai shakka a ranar in ka fita nema kuma Allah zai buɗa maka hanyoyin samu masu dimbin yawa zaka samu alheri masu dimbin yawa gaske irin wannan abin ya sha misaltuwa akan mutane da yawa idan kana tambayar mutane za su gaya maka mutum zai ce maka tabbas ni ma na gani na bada kaza sai aka gawo min kuma sai wani daban wanda ban sani bai kawo min kaza ko ni nan da nake magana irin hakan ta taba faruwa da ni na taba wayan gari ba da komai a jiwuna sai da gidi wani ya zo ya sallama lafiya na fito shi shi fa gashi to wallahi wai garin yayi sakata da kalmar da ya amfani da ita ke nan gari yayi sakata da wata to na shiga akwai riga ta dauko in ji masa gashi na ba dai sai zama ni bane da komai to amma da ke wallahu alam na yi gobe Allah ne Allah shi ne masani wani aboki na ya zo wucewa da mota ya zo ya tsaya nan wurin tsoroma mana kana gari da yake masannan sai gari nan a garin to sai ce masannan zo na fito na same shi sai ya dauki naira 10,000 ya bani zai wuce ni na bada 200 an dawo da 10,000 kuma wallahi ban yi tsammanin zai so ba shi kansa wucewa kawai ya zo yi ba motar su bace ta bace kawai tsayawa yi sai ya kira ni ya ni a garin kana daidai na ce na gidan man nan na tsakiyar garin ce to ina zo ai kusan nan bomba ne na tsalla gona zo na same shi ne da shi ba mu je gida ya ce a yana kan hanya da Allah ne hakuri wani lokaci inda dama in yazo ma karasa gida da na bada 200 Allah ya damu da 10,000 to wannan miki nawa kenan
I don't know.
In ka dauka ka bayar domin Allah to Allah ba zai gyare ka ba sai an miyar maka da gurbin tare da cewa miyar maka da gurbin fa baya nufin cewa wai iya ladan ka kenan a akwai ladan na kafaranta ma wannan da yazo neman bukatun wani abu a wurin man nafasa al mu'mini kurbatan min kurabi dunya nafasa Allah anhu kurbatan min kurabi yawmil qiyama duk wani wanda ya dauke ma wani mutum damuwa da takeicin duniya ya ibauci ya rasa yadda zai yi ya buga yana neman yadda zai sai ya fado wurin ka ka dauka ka bashi wani abin da ka samu in baka bashi ba karshe kuma zai iya zuwa gurin wani ya samu kage ne kai kuma kai asara wannan ladan kai asaran da rabasan da zaka samu na kafaranta masa rai ka sauƙaƙa masa limo wanda ya shiga ciki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa wa sahabbansa cewa afdalus sadaqati juhudul muqim sadaka da tafi girman lada ita ce kokarin marashi sahabban annabi da dama sukan je su yi faskari su dauko itacen a kansu su zo cikin madina su sayar dan su zo kawai su zauna a masallaci an ce manzon Allah zai kuri billah qardan hasana su ce kuma ga nan fa yudaifahu lahu wa lahu ajrun karim a ce a kawo sadaka ba su da shi sai kaga suna kuka hasnan Allah ya ji duma amma yunkiku sai kaga suna kuka suna ayyuhum tafidu min ad-dami suna zubar da kusa faran yadda hawaye wai me kukan can fa yana kuka ne ba dan an zo ana raba sadaka ba a bashi ba sai ka bambanta su da mu ka gani ka kamanta su da mu ka gani yadda lamarin mu yake yanzu wani in ka zo kana sadaka ne baka bashi ba sai ya bi duk garin nan ya zage ka jama'a shi dan bakin ciki ne dan abin da ake bayarwa ba ta zaka zani yanzu bai bani ba su kuma can suna bakin ciki ne idan an zo ana neman a fara sadaka ba su da shi su so suke masu bayar amma yanzu kai saboda tsaban lalacewa irin taka da mutuwan zuciya kullun cewa kake Allah ya ba ku kuma mun samu wannan addu'a ce mara kyau kai baka so Allah ya baka sai dai bai mu wani ka samu anasa kana da gyara wallahi kana da gyara saboda haka shedan bakin mungu yana zagayawa yana da mutane taltalin ciwon idan ka bayar fa ka rasa ba za ka samu ba wai amurkun bil fasha kuma yana umurtan ku da alfasha alfasha ita ce duk wani nau'in sunubi da Allah ya yi taltalin asaba a kansa kamar misalin zina kamar shan giya kamar caca da makamantan su wadannan duk ana kiran su alfasha su ƙarya duk suna ci alhadi Allah madaukakin sarki kuma yana muku taltalin gafara da kuma arziki shine fadla Allah akwai arziki mai yawa a gunsa daga nan sai Allah ya ce wallahu wasi'un Allah shine mai alwaci saboda dukiyar Allah ba ta karewa alimi kuma masani game da bayan sa masu yi domin sa yutul hikmata man yasha ayutul hikma ayutul ilma Allah yakan bada ilimi ga wanda ya so a daga cikin bayan sa kuma ilimi yana daga cikin manyan manyan a kyauta da Allah madaukakin sarki ke yi wa bayi idan Allah ya baka ilimi hakika ya baka alheri masu dindin yawa saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man yuridillahu bihi khairan duk wanda Allah madaukakin sarki yake son sa da yake nufatar sa da alheri yufaqihuhu fid-din Allah ya kan hore masa ilimi na addini sai ya zama yana da ilimin addini duk abin da tafiyar sa kake gani kana ganin addini aikin sa in ya yi kana kallon aiki ne na mai addini baya yin komai in ma ba shi da ilimin yana aiki sai ya tambayi malamai sun gaya masa yana daukan shawaran Abdurrahman al-Aqdari mai littafin Muktasar al-Aqdari mi alai ya gaya maka duk abin da zaka yi wala yahillu lahu an yaf'ala fi ilmi yace hatta ya'lama hukmullahi fi kar kai komai a rayuwa sai ka tambaya me Allah yake so a yi akan irin wannan abu me hukuncin Allah akan wannan abu me Allah ya zartar cewa haka ya kamata a yi akai idan har kana yin haka to tabbas ba za ka yi aiki kana da nasani ba babu aikin da za ka yi ka zo kana nadama ta hanyar mu'amala ta hanyar kasuwanci ta koma menene a rayuwa in dai ba za ka yi ba sai ka tambayi malamai sun ma fashin baki ka nemi shawaran su sun gaya maka yadda za ka yi to in Allah ya yarda babu yadda za ka fada cikin yan asara ko masu yin nadama ya aka yi kai aiki kaza Allah madaukakin sarki ya gane da wani shi yasa sai Allah ya ce wa man yutul hikma faqad utiya khairan katira hakika wanda Allah ya bashi ilimi ya bashi alkhairai bi dindin yawan gaske amma ba kowa yake sanin wannan ba illa ulul albab sai waɗanda Allah ya sanya suna da zukata su wani ne ulul albab ba mamaki wani ya ce halako shi ma yana daga ciki to bari ka ji su waye ulul albab fassara ta Allah madaukakin sarki da kansa Allah ya ba mu ta'arifi ko definition ya gaya mana ma'anan su waye ake kiransu ulul albab Allah ya ce allazina yastami'una alqawla waɗanda idan an zo ana karantar da su Allah ya ce annabi ya ce sukan tsaya su saurara istima' suna sauraro wa yattabi'una ahsanahu kuma suna bin mafi kyawun abin da aka gaya musu sai su aiwatar in hanawa aka yi su bi su kiyaye ba za su aikata ba Allah sai ya ce ulaika allazina hadahumullah waɗannan su ne waɗanda Allah madaukakin sarki ya sanya ma shari'a wa ulaika hum ulul albab in kana neman tantance ga ulul albab ay al-albabu al-uqala ulul uqala ma'abota hankali kenan duk wanda baya sauraron abin da yake faɗa na Allah ya ce annabi ya ce sannan baya aiki da ma abin da yake faɗa na Allah ya ce annabi ya ce duk wani salo da za a bi na wa'azi da dabaru da malamai suke bi wurin isar da sabon Allah madaukakin sarki ga bayin sa shi baya ma sauraro balle ya aiki da shi to baya daga cikin allazina hadahumullah kuma baya daga cikin wanda Allah ya ce wa ulaika hum ulul albab din kana neman cika kuma masu hankali to su ne waɗannan ya Allah muna roƙon ka sanya mu daga cikin bayinka masu hankali a gaba sai Allah ya ce
wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa inna Allaha ya'lamu wa ma lidh-dhalimin min ansar إن تبدوا الصدقات فنئما هي وإن تخفوها وتؤتها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير
الله يسعدك على الهيئة ومن بيجي مالو بكين سركية وما أنفقتم من نفقتي babu wani dukiya wata dukiya da za ku ɗauka ku bayar a matsayin kun bayar sadaka an nazartum min nazari ko kuma wani alwashi da za ku yi daga cikin alwashi da kuke yi fa inna Allaha ya'lamuhu fa ce Allah madaukakin sarki yana sane da abin da kuke aikatawa وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ إِنْ كُنْتُمْ أَظْلَمَ بَاسُ دَمَ سَتِي مَكَانُهُ إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ إِنْ دَازَاكُ بَيِّنَتْ الصَّدَقَةُ قُلُوا قُلُوا فِي تَأْكِيلِ فَنِعْمَ هِيَ مَا دَلَّ عَلَى إِرْمَانٍ وَنَنْ دُونَ ذَاتَ كَرَنْتَ دَمَ سَمُكُ وَإِنْ تُخْفُوهَا أَمَّا إِنْ دَازَاكُ بُوِي وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ كُبَايَ دَيْتَ غَمَ بُكَاتَا فَهِيَ خَيْرٌ لَكُمْ وَنَنْ يَهْمُكُ الْهِيَ إِنْ جَاءَ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ سَكِينَةٍ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ كَمَا اللَّهُ زَيَّ كَنكَرِ مُكُ لَهُفُكَ دَ كُكِي أَيْكَتَاوَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللَّهُ جَمِيعَ دُعَاءِ بَنِي كُكِي أَيْكَتَاوَا خَبِيرٌ بِمَعْنَى عَلِيمٌ مِنْ عِلْمِهِ وَدَنَّ آيَاتِي سُنَا مَنَ نُونِي أَكَن بَابُ وَتَا چِيرُوا دَ بَاوَن اللَّهُ زَيَّ دَوْكَا إِتَا دُكِيَا بَابُ وَنِي يُنْقُرِي دَ زَاكَايِ نَا نِيمَان چِيَر دَ بَايِن اللَّهُ دَ دُكِيَان دَ اللَّهُ مَدَوْكَكِن سَرْكِي يَا بَاكَا أَرُو domin ya ga safe da ita inna dunya hulwatun khadira jalla sallallahu alaihi wasallam wa inna allaha ta'ala mustakalifakum fiha fa nazirun kayfa ta'maluna allah ya sanya mu a duniya ne da man danya ga irin ayyukan mu to kaga aikin ka ya zama daga cikin tsari na aikace aikacen bayin allah na kwarai aikin ka ya kasance daga cikin aikace aikacen manyan mutane kamar irin su sayyidina abubakar sayyidina umar ali Uthman da makamantan su irin su Abdurrahman bin Auf wanda dukiyar su baka tsole musu ido ba kai dukkanin mai yuwa kaga cewa in ana buƙatar tallafi ko agaji a wuraren da ya dace a ce za a bayar domin ciyar da al'umma gaba ko tallafa domin samu mutane ruwan sha da makamantan su ka dauka ka bayar kuma tinfiqu kuma anfaqtu min nafaqatin aw nazartu min nazarin fa inna allaha ya'lamu babu wata irin ciyarwa da zaku koma wata iriya ce a matafiyi ne yazo yace bashi da guzuri kada ka duba shi ka ce koshashe lafiyayye ba mamaki guzurin ne yake da gaske kar ka fara zargin cewa na a ya dauki abin sana'a ne kai dai ka dauka ka bashi in babu kuma shikenan ka bashi goyi ta tafi abinsa Allah madaukakin sarki yayi bayanin cewa inda za ku bayyana sadaka to madan za da ita amma inda za ku koyi ku bayyana talakawa to wannan shi yake alheri nan malamai sun yi fashin da cewa abin da ake nufi shine idan a garin ya zama na akwai mutane mawadata kuma halama al-safin ka sun fika yawan wadata sun fika yawan da karfin tattalin arziki amma ga abubuwa da dama wanda ya kamata a ce suna sa hannun jarin su a cikin wurin tallafawa addinin Allah kuma ba sa yi to ba laifi kai sai ka zo kai kai sai ka zo ka aiwatar wanda wata rana muna makaranta wani bawan Allah wanda mun zauna a aji ɗaya da shi Allah ya masa gidan dogo yana da yawan arziki sai wasu suka bashi shawara cewa in ya tashi yayi kira a zo a tara jama'a sai ya raba musu abinci kuma ai wakawa da ce to ya je mutum da dama mai tsantsi muna ce masa Muhammad sai yazo ya same ni yake ce mallan ga babu da wasu suka bani shawara yace ni kuma ina ganin ne haka ya zama riya sai ce amma me yasa suka baka shawara me ce sun ce wai saboda kaza kaza ku irin suwa ne angon ko ba sai sai ce to indai haka ne ai wanda suka faɗa ma dinne kawai ka je kai ina ga yayi abun ba a juma ba sai sauran ba suka fara yace to kaga aikin da kai ya saka ka zaburar da su saboda suna kallon shi din ba komai bane kuma gashi ya zo ya tara bukunan shinkafa in yazo ya kira mutum biyu buhun shinkafa wanda 50 kg ne in ya kira mutum biyu sai ya ba su buhu daya sanaya shaka dai ka 33 ha ko wani tashi da shaka dai 16 ko 16 da rabi wannan abun ya sabbaba da dama daga cikin su sun sabo sai ya zama sun fara yi daga baya muna waya da shi yake ce mun ai yanzu kan ma abun ya zama kusan kowa a anguwar a cikin mawadatan dan dama anguwar ta su anguwa ne na masu hannu da shuni idan ka tashi ka duba mutane da suke mabukata ka kira su zo su yi layi din ka ba su abin a wadace ba a rene ba a wadace wannan zai sanya na gefe wanda ba sa yi za su ce to wani kuma yanzu me ma yake da shi yanzu har shi ne zai zo na yin kaza ko muna kallo da wato yin wannan abin zai sabbaba kamar ka karantar da su kenan idan ka yi da nufin karantarwa kana da riba uku na farko kana da ladanka a wurin Allah na kai sadaka na biyu kana da ladanka na ka taimakawa mabukaci na uku kuma ka karantar da wasu su yi aikin alheri kuma in sun yi kai kana da riba saboda da ba sa yanzu a dalilin kai ne musabbabin yin kane sabbaba su kuma suke kana da lada naka kuma kana da ladan abin da su suke aikata to lura da wannan yana da kyau abin da muke zama muna yi domin Allah kamar yadda muka faɗa a baya ka zama mai ikhlasi a ranka kuma anan ya kamata mu jabirkin karatun saboda lokaci idan Allah madaukakin sarki ya samu na da numfashi gobe za mu ci gaba da yadda muka tsaya muna addu'a Allah ya sanya albarka a cikin karatun da muka yi ya cire kurakuran a cikin zukatanmu ya kuma gane da mu kurakuran ya ba mu ikon gyarawa akwai tambaya ko ƙarin bayani